to yau kawai zan ce shawarwari ne ga juna a ƙarƙashin fadar Allah madaukakin sarki fadhakkir bil qur'ani man yakhafu wa'id Allah madaukakin sarki ya umarci manzonsa sallallahu alaihi wasallam da ya tunatar da alqur'anin da Allah ya saukar masa ya tunatar domin tunatarwan tana amfanar wanda yake mai tsoron mummunan kamun Allah madaukakin sarki bayan Allah ya ce nahnu a'lamu bima yaquluna wama anta alaihim bijabbar sai ya ce fadhakkir bil qur'ani man yakhafu wa'id dan haka zamu waiwayi wasu abubuwa waɗanda sun shafe mu kuma a cikin tattaunawar da aka yi ta yi a wannan majalisi tun farkon Ramadana an ta taɓar wannan fajin sai dai ne muhimmancinsa kamar yadda malaminmu da ya gabatar da karatu jiya yake cewa idan zan ta zama ina karatu akan wannan fajin ba na gajiya da shi yana cewa dalili shi ne idan za ka yi ta karatu akan fage na auratayya ya ce fage ne wanda dukan mu ta shi muka zo duniya kuma fage ne wanda muke alfahari shi ne dalilin da ya sa har muke alfahari da kasantuwarmu a duniya yi ya ce duk wanda ya zo ta ƙarƙashin wani wata hanya da ba ta aure ba za ka same shi a baya-baya a cikin mutane bai son bayyana kansa ba dan komai ba saboda kar a zo ana binciken asali ya zamto asalinsa mara daɗin ji dan haka kamar yadda nace shawarwari ne Allah madaukakin sarki cikin hukuntawarsa da ikonsa ya tsara yadda ya halicci dan adam dan ya bauta masa ya kuma je homu duniyan nan dan bauta kuma a matsayin jarrabawa تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا إجي يمد أن لا يأبن كسا ينمي جربا يقوى يزي فتاو أي وأن أكر شيء ذامكم قال لا مطلق تنسر كي يبام ساكمك إلنا أي تندمك أو أن رأيو الدمك akwai wasu abubuwa da ke faruwa a gidan aure ɗungurungum ɗinsa waɗannan abubuwan muna kallon cewa ana furta cewa idan abin ya faru ga mace ko namiji ya ga cewa banza ya ce tabbas da a ce idan mun mutu ba za a tashe mu ba to da idan miji ya cutar da matarsa sai ya zama ya ci banza da a ce in mutu ba za a tashe mu ba da idan mata ta cutar da miji sai ya zama ta ci banza da a ce in mun mutu ba za a tashe mu ba da sai ya zamto iyaye in suka cutar da ƴaƴansu kan amanar da Allah ya ba su ta ƴaƴa sun ci banza amma sai ya zamto duka ba haka Allah madaukakin sarki zai tashe mu kuma zai ba mu sakamako zan fara da maganar ƴaƴa kamar yadda nace batu ne na shawarwari ƴaƴa kyauta ce ta musamman wace Allah madaukakin sarki ya bamu idan ka tsaya kai shiru ka kalli ƴaƴan da Allah ya baka kika kalli ƴaƴan da Allah ya baki ba abun da kika yi babu wani jajircewa wasu mu ma ko addu'a ba mu roki Allah Allah ba mu ƴaƴa ba bayan aure kawai Allah ya bamu kyauta ya bamu kyauta idan ka kalli nagartattun bayin da Allah ya labarta mana su a cikin littafin sa mai tsarki waɗanda su sun shiga damuwa kafin samun haihuwa irin su annabi Ibrahim alayhi salam irin su Zakariya alayhi salam ka kalli yanda suke roƙon Allah yanda Zakariya alayhi salam yake roƙon Allah da yake so da gaske rabbi la tazarni fardan wa anta khairul warithin yana tsoron kar a bar shi daya dayan sai ya mutu tarihin sai ya shafe a ban kasa amma mu da yawan mu ba mu da wata sujada da muka taba yi muka roƙi Allah Allah ba mu da sai kuma ya ba mu kyauta ya baka kila ma maza da mata a ƙarƙashin hakan sai kake ganin cewa kawai waɗannan ƴaƴan kawai rayuwa za a yi da su kawai a rayu a mutu a koma ga Allah babu komai yanda Allah madaukakin sarki yayi umarnin cewa ku anfusakum wa ahlikum nara iya fajin abin da muke kawowa a zuciyar mu shine umarce su su yi sallah ka ba su umarnin su yi sallah da abin da ya kama da haka anan muke takeice tunanin game da ƴaƴanmu ƴaƴanmu ba su da lauyoyi ƴaƴanmu da yawa matsalolin su suna cinye suna haɗe kayan su a cikin su waɗanda zaka samu wasu matsalolin sun haɗe su amma sun sabbaba musu wasu sabon Allah wanda a ranar kiyama za a rike mu akan wannan sabon ƴaƴanmu maza da mata ƴaƴan da Allah madaukakin sarki ya ba mu bayan tarbiyyantar da su koya musu sallah ibada da sauran su kai su makaranta abin da kake bukata fa shine tun daga lokacin da aka ce gashi sun balaga kuma duk suna cikin da'irar hukuncin ka kake kula da su Allah ya baka amana har izuwa batun aurar da su yana kan wuyan ya mace zaki ci gaba da kulawa da ita har ta bar hannunki amma sai mu dan waiwayi baya da yawan masu sauraren karatuttukan Malam Jafar sun san da wata tambaya wacce a shekarun baya aka yi masa ita wacce aka samu wata budurwa ta yi wata doguwar tambaya wacce Malam Jafar ya karanta wannan tambaya wanda a wannan lokacin ita kanta yar ana ganin ta yi jara'a ta gaske irin ta yi tsaurin ido ta yi namijin kokari da ta iya wannan rubutu wa Malam Jafar akan matsalolin da take fuskanta a rayuwarta wanda mu kam a yau mun wofantar da wannan abinda muke kallo kawai mu koya musu sallah mu ba su abinci idan sun kai lokacin aurarsu ƴaƴa mata abinda muka ba su ko muke so tsarin rayuwar da muke so su yi ita ce kawai a gaban mu ba mu kallon janibin su matsalar su ko da kuwa hakan zai haifar da su fada cikin sabon Allah yanda waccin tayi wannan magana yana da kyau a ce ta zauna kwakwalwar kowane uba namiji wannan maganar ta zauna kwakwalwar kowace uwa ta mace ba dan komai ba saboda matsalaccen da waccin ƙyar ta karanta take kalubalantar iyayenta ta fuskar malam ya karanta wannan tambayar yanda su suke jin cewa ba za su iya rayuwa ba sai da junansu to haka su ma suna da wannan matsalar ta damuwa da ke tare da su babban abin al'ajabi shine muna rayuwa a zamanin da ga su malam nan da nan a ce dan Allah a roƙa mana Allah ya ba ƴaƴanmu maza nagari Allah ya ba ƴaƴanmu maza abin da ke daban mamaki shine daga lokacin da yarinya mace ta fara samari irin na wasan nan waɗanda ake gani kamar na wasa ne na ƙuruciya ko to bayan su insha Allahu ta'ala bayan wannan samarin na kamar wasa ki dan ƙara shekara ɗaya ko biyu ko uku in Allah yarda an kai matakin da za ta fara samarin gaske ne a wannan lokacin mu kuma a tsarin mu a duk shinarin mu na iyaye abinda muke gani kafin ta yi aure kila akwai shekara 10 nan gaba bayan ta fara wannan samarin wasan za a dauki dan shekara biyu uku hudu za ta yi na gaske ko uwa ta sani ko kar ta sani ko uba ya sani ko kar ya sani za ta yi samarin gaske a nan kuma san ta suke da gaske wasu sinaniya za a yi a ba su dama su isa ga iyaye wata in ta san zafin iyayen da kanta za ta yi blocking za ta nuna kar ma ka isa wajen babanmu matsala kaza za ta faru ko mamanmu ga abin da ta ce kuma ga abin da babanmu ya mara mata baya so bayanin ma ba za a ji ashe da yawa waɗanda yanzu muke koka cewa ba su samu miji ba wallahi sun ta samun mazajen sai dai ba ma mu tsaya mun tantance mun auna mun jarraba mun ga waye za mu iya bawa da ƴarmu wannan abin shi ke dawowa ya ci mu bayan shekara 7 8 10 da samun samarin da suke ta kaiwa da komowa akan ƴarku yanda malam a cikin karatuttukan da yayi a wannan majalis ya haska mana cewa idan ilimin mace ya haura sama wayewar mace ta haura sama gwagwarmayar ta rayuwa ta waye da yawa tana dawowa ta zama abar tsoro ga mazaje to wannan matakin ake tafiya san da ƴarku bata zama abar tsoro ga maza ba shekarun nan nace ba su wuce 15-17 da sauransu ana karkashin 20 da yawan mazaje suna ta kawo farmaki ko kuma a lokacin wasu ma in sun kawo farmakin kuna ce musu ba su da hankali saboda ƴarku ga abin da kuke so ta zama sai ta yi karatu kaza kuma ko da gwada jarrabawa ba a yi na a nemo waɗannan wanda suka zo neman auren su in capacity su ya kai a ba su aura su kuma kuna da karatunsu da ake so su yi ba ma a yin haka. Don haka ya ku ƴan uwa masu albarka, yanda nace shawarwari ne, lokacin da kuke ganin wannan abun kamar na wasa, samarin wasan nan da nake cewa mu bude abin da kyau, yana da wajihin da za mu kalle shi ta fuska ta hankali, ba kawai mu kalle shi a matsayin bankaura ta yara ba. Daga sanda har mutane suka fara tankawa, kuma za ka ga wani ma a cikin masu tankawan mai hankali ne na gaske, wani ma magidanci ne. Ashe yanzu yarki har ta fara ɗaukan hankalin maza, an kai matakin da suna jin cewa za ta iya zama a matsayin mata a wajensu. Daga wannan lokacin a fara riƙe duk wanda ya gito, a fara riƙe shi, a zo a zauna da shi a jiyaya, karatun kaza ake so ta yi, ku tallafa, shi ma ya tallafa ta karatun, da ku za ku ɗauki nauyin karatun gaba ɗaya. Wannan ba laifi ba ne, ba aibu ba ne, amma tsabar manufar ga karatun da muke so ‘yar ta yi, sai mu tauye haƙƙinta har a kai matakin da tana da kunya, tana da kaza, tana da kawaici, duk ta gama kamewa, yanzu tana gabanmu. Sai kuma kwatsam sai muka ce tafi gari kaza, mun kai ta gari kaza ko ƙasa kaza. Yanzu ta tafi can, imma shaidan ya karanta mata yanzu ke mai ‘yanci ce, imma ƙawaye su karanta mata cewa ita mai ‘yanci ce, imma kuma tsabar karatunta na duniya ya karanta mata cewa ita mai ‘yanci ce. Daga nan abubuwan da ba a tunani su faru. Wato idan mu cire duk wani jin nauyi, idan sha'awa ta yi katutu ma ‘ya mace ko ɗa namiji, ya kalli gaba ya ga cewa shekara bakwai ne nan gaba kafin ya yi aure, ta kalli gaba ta ga cewa shekara takwas ne nan gaba kafin ta yi aure, wasu sai a fara tunanin bin bypass, ya za a yi abi hanyoyin rage wannan matsalar ta ghariza insaniya, ya za a fara rage ta, tana ganin cewa kawai ba za ta nemi wata hanya ta sassauci ko a kai ga mummunan gaba ɗaya zina ko kuma wasu hanyoyi marasa kyawu. Wanda mu iyaye mu ke jawo, mu kula duk abin da ya faru ɗanka, baka riga ka an kai matakin da Allah ya san ka sallame shi ba, duk abin da ya yi yana nan za ka haɗu da abin a kiyama. Shi yasa na ce da a ce in mun mutu ba a ba mutun tashi, to da in muka cutar da ‘ya’yanmu mun ci banza, da mun ci ɓagas, da babu matsala, amma matsalar shi ne za mu mutu kuma a tashe mu. Duk abin da ‘ya’yanka suka yi, mu ba mu tafakkur game da lamarin matsalolin ‘ya’yanmu, abubuwan da kai ne za ka yi tsamkan shuru, ka fi security na farin kaya, ka fi shi binciken ƙwaƙwaf a kan ‘ya’yanka, ba ma yi. Ka gano menene ma matsalar ‘yarki, menene matsalar ɗanki, kuma sanya wasu shekaru da muka sanya mu. In dai ana maganar karatun zamani, karatun sana'a, akwai wasu shekaru wanda mun ɗauke su kamar can ne kawai sidratul muntaha, wanda sai an kai can sannan ake aure. Ga su malam nan suna ba mu labarin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, waɗanda suka yi aure da matsakaitan shekaru da ƙananan shekaru, da kuma irin kyawawan natija da aka samu a ƙarƙashin haka. Amma mu yanzu muna kallon shekara 25 matakin farko, muna kallon 30 mataki na biyu, muna kallon 35 a ƙarƙashin haka. Wata budurwar an salwantar mata sai ta tokaro 40 ba ta yi aure ba, kuma duk abin da iyaye suka jawo mata. Kuma a ƙarshe a zo ana ta musu malam magana, dan Allah ‘ya’yanmu mazaji bayan sun zo an ta rejecting, ko kuma ma zafi ma ya hana ma a gane cewa sun zo ɗin, wannan zafin na iska ne. Wannan kenan game da ‘ya’yanmu, mazansu da mata dole mu waiwayi wannan, in dai aljanna muke nema, dangane da amanar da Allah maɗaukakin sarki ya danka a hannunmu. Yanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya nuna cewa dukkanmu makiyaya ne, makiwata ne, kuma za a tambaye mu akan kiwon da Allah ya bamu, wannan abu ko shakka babu haka yake. Bangaren kuma ma'aurata, bangaren mata, da a ce idan mun mutu babu tashi, duk abin da kika mu'amalanci mijinki da shi kin ci bagas, amma za a tashi. Miji ya wuce wasa, miji yanda ake kallonsa a duniyar yau, a duniyar wayewa ta zamani, ake kallonsa wani mutum ne wanda kawai abokin rayuwa ne, wanda ake rayuwa a kan equal abin nan, akan a ce ‘yanci ɗaya, ba shi da wani fifiko, ba shi da wata daraja, ba shi da wani kaza, a haka ake mu'amalantar miji. To wannan mu yi ƙoƙarin korar wannan tunanin a zuciyarmu. Wato duk mutumin da ya ce wa na zauna nan, zauna wannan kwanar wance zan fita waje duk wahalar rayuwa da ake duk kuncin rayuwa zan samu miki abinda rayuwar ki take bukata in kawo miki na abinci in kawo miki na tufafi in kawo miki na wasu abubuwa da ma rayuwar ki take bukata na nafila wanda in ma ba su zaki iya rayuwa wannan ya wuce abin wasa duk abin da kaga namiji na yi a waje duk wani mazurai da zai duk wani rashin gaskiya da zai duk wata ƙarya da zai duk wata gaskiya da zai yi dan neman halal wallahi yana yi ne dan iyalinsa yana yi ne dan ya tattaro abin da zai tattaro ya kawo gida ashe wanda ke fita ya je wannan gwagwarmayar ashe kuma wai bai da wata kima bai da wata daraja ta musamman bai da wata daraja ta musamman kawai shi ordinary mutum ne rayuwar mu daidai muke da shi ka fada da ka fada in yayi min in masa ai masa iwa akan abin da bai kamata wanda zai fita waje duk ya hadu da waɗannan abubuwa ba sai an fada maka ba cewa idan ya hadu da bace rai in kika dawo gida abu kadan zafi masa ya hausa ma shi dan adam lokacin da ya rasa hutu ya rasa bacci ya rasa wasu abubuwa ya hadu da bakin ciki a waje to da ya dawo gida kadan zafi kyas kama a ce fetur ne dai da auduga a cikin sama aka kuma kawo wuta kusa da shi abinda ake jira kawai da kusancin ya kai kawai wuta za ta tashi kawai dole ne mu tsaya mu kalli wannan al'amari na mazaje a cikin tauye mazaje haƙƙi bayan ganin cewa shi fa ka fada da ka fada ake da shi a wajen yanci sai a zo batun masu buƙatar ƙara aure su ma za a yi musu duk abinda za a yi musu wato game da masu fadar cewa duk abinda za ka yi waje mun baka dama ka je ka yi ba mu da matsala ire-iren wannan ki tuna yar uwa da a ce in mun mutu babu hisabi da kin ci banza ya je abinda zai ke da kin huta cece daya dayan ki za ku rayu ta amma matsalar shi ne idan ya dauki hudu barki da ke da shi za a wayi gari ran da za ku tsaya gaban Allah madaukakin sarki ku yi jayayya ba zai cancanci tafiya wuta ba ta dalilin ya je ya zama mazinaci sai kuma ki cancanci tafiya aljanna hudu barki ya dauka yana so su daidaita da hajiya kar a samu matsala babu yanda za a yi kuma wasu mutane su tsaya suna kusuma a gaban Allah face wuta ta cancance su in dai kusumar ta zamto mai tsanani yanda Allah yake cewa qala la tahtasimu ladayya wa qad qaddamtu ilaykum bil wa'id a gaban Allah madaukakin sarki babu jayayya ta wane ne yasa ni in yi abuka sai yanzu zaki so ki tirsasa mijin ki zama dan wuta duk abin da yake haƙƙi ne na miji da yake sauki da yake sauke ki ji cewa aure da kike zaman aure da kike ibada kike aljannar ki kike nema a ƙarƙashin wannan zama daga ran da kika ji cewa zama ne na amore zama ne ba na tunanin aljanna to ba yanda za a yi ki haƙurƙurtar da kanki akan abin da ya kamata ki haƙuri wannan shine ga su kuma iyaye maza su ma za ka yi ta samun damuwoyi daban-daban wanda mata ke koka haƙoƙi nasu haƙoƙi na kulawa tun daga kan ita kanta mas'uliyar rayuwar da muke magana sai fita ya je ya nemi wani zai fita ya nemo din alhamdulillah Allah zai ba shi amma sai ya dunkule hannunsa ya zama hannunsa irin na 'yan dambe daidai da matarsa ba ta iya amfana da abin da Allah yake ba shi na arziki babu zaluncin da ya kai wannan ko tsuntsu ka kamo ka sanya shi a cikin keji ka ɗaure shi ka hana shi ya tafi ya nemi abincinsa ka hana shi ya tafi ya yi rayuwa inda zai iya rayuwa da kansa ko ya yi rayuwa a cikin ahalinsa ka zo ka keɓance shi a wani waje ko shakka babu in ka tauye masa haƙƙinsa ba yanda za a yi Allah ya barka ba yanda za a yi Allah ya barka bare mata ka raba ta da danginta wata gari mai nisa ka rabo ta da jahohi masu yawa aka keta ka kawo ta gidanka ka ijiye ta kai kake ba ta umarni in tai ba daidai ba ka buga tsawa ka faɗi abin da kake so ka faɗa a kanta ka ce da ita jahil ka ce da ita mai karancin hankali ko ma hukaci duk ta ɗauke ba ta zuwa ta gaya ma iyayenta waɗannan sun zama normal a wajenta amma kuma ba ta haƙƙi wanda yake na wajibi ciyarwa da sauransu tufafi da sauransu sai ya gagara sai kuma a zo kuma batun haƙƙi na kusantar iyali wannan ya zama abin da yake ruwan dare a wannan zamani ka je ka gaji eh ka je ka gaji yanda ka tirsasa kanka a waje ka gaji ta dalilin ka nemo ka kawo to haka wannan fage shi ma dole ka waiwaye shi ba dan kowa ba saboda fage ne wanda amana ce a wuyanka dolen dole wata rana in ka cutar da ita ka koma wajen Allah za a kwatar mata haƙinta. Allah madaukakin sarki ya datar da mu, kar in cika mu da surutu. Allah madaukakin sarki ya gafarta mana kurakuranmu.